والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال أئمة السنة
jagororin sunna, manyan malaman sunna sun ce
alqur'ani kalamun Allah,
alqur'ani maganan Allah ne,
ghayru makhluq,
ba halitta bane,
haythu tuliya, haythu tuliya,
wato a lokacin da aka karanta shi,
haythu kutib,
eh da lokacin da aka rubuta tilawan shi, maganan Allah ne, rubutun maganan Allah ne.
Wala yuqalu li tilawati al-ahadith bil qur'an
innaha makhluqa, ba a fadi ga tilawan bawa ga qur'ani a ce wai lalle halitta ne, a ce wai tilawan halitta ne, a tilawan ma maganan Allah ne.
Anna zalika yadkhulu fihi al-Qur'an al-munazzal,
domin in ka ce tilawan halitta ne, to Qur'ani wanda aka saukar ya shiga, kenan maganan Allah wanda aka karanta ya zama halitta. An gane wannan ku? Tun daga bayan da muka faɗa ana jingina magana ne zuwa ga wanda ya faɗe shi tun farko, ba wanda ya zo yana isar da sako ba.
ولا يقال غير مخلوق
باء شيء وقرآني بهالتا بني
يعني أن ذلك يدخل في أفعال العباد
ومن أيكم باين أشجعت كنزا
ولم يكن أحد من قد ولم يكن أحد من قد
قد من أئمة السلف باب ونكو كأن دقت كن من يمن يما لما السلف دي شيء
إن أصوات العباد في القرآن قديمة
دي شيء للي صوت سكان bayi ga Qur'ani da dadde ne, babu wanda yake sauti da dadde ne,
balakar ala man qal lafzul hadd lil qur'an ghayr maqlub,
amma sun yi inkari ga wanda yake lafazin bawa da Qur'ani ba halitta bane, saboda cikin lafazin bawa akwai Qur'anin da Allah ya saukar, akwai sautin wanda kake nufi. So an kace lafazi bil qur'ani maqlub, me kake nufi da maqlub a ciki? Sautin bawa ko kuma asalin Qur'anin da Allah ya saukar? Su ɗan jami'a wayo suke yi, sun suka ce lafazi bil qur'ani makhluq, suna nufin asalin wannan qur'anin dai ba wai sautin ba. To haka idan mutum ya faɗi wannan magana kalma ce mujmala, sai an tambaye shi, ka ce lafazinka da qur'ani halitta ne, kana nufin alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, wannan sakon da ake isar wannan kana nufin bawa ya kirkiro shi ko maganan Allah ne? An gani? Eh, mun yarda kana da sauti, sautinka a cire wannan maganan alif lam mim din, a cire maganan qul huwallahu ahad, sautin da Allah ya halice ka kafin ka karanta wa'innan ayoyin, halitta ne sautin.
Na'am, wa amma man qala inna al-bidada qadim,
amma wanda yace lalle tawada ya dade,
fa hada min ajhalin,
yace wai hatta tawada da aka yi rubutun kadim ne shi ma, alqur'ani maganan Allah ne hatta tawada, to wannan yayi guluwi.
Wa ba'adahu an sunna,
wannan shine mafi jahilcin mutane kuma mafi nisan su daga sunna.
Wallahu ta'ala,
Allah ta'ala yace
qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi,
kace da teku ya kasance tawada ga ainihin kalmo na rubuta kalmomin Ubangiji na,
nafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi,
da tekun ya kare tun kafin kalmomin Ubangiji su kare.
Wala wajidna bi mithlihi madada,
ko da mun zo da misalin shi dake taimaka masa, ko da wala wajidna madadan bi mithlihi, ko da mun zo da irin shi, irin wannan tawada dake taimaka masa.
Na'am, fa akwara anna almidada
yuktabu bi kalimatu, sai ya ba da labari cewa lalle tawada ana rubuta kalmomin shi da su.
Zalika man qala laysa alquran fi masahif,
haka nan wanda yace qur'ani baya cikin shi, qur'ani baya cikin littafi.
Wa inna ma fi masahif midadu midad,
wai kawai abin da yake cikin littafi shine tawada da fallan takarda, ko kuma hikayar maganan Allah, ko kuma fassarar maganan Allah, wanda ya faɗi wannan magana dan bid'a ne kuma batacce ne shi.
Bal qur'an alladhi anzalahu Allah ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, a'a alquran da Allah ya saukar da shi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
huwa ma bainal lawhayn,
shine abin da ke tsakanin Allah nan guda biyu, tsakanin Fatiha zuwa Nas, tsakanin Allah nan guda biyu, farkon bango da ƙarshen bango, wannan shine Qur'ani a wajen ahlus sunna.
Kadhalika man zada ala sunna fa qala,
haka nan wanda ya ƙara akan sunna yace
na aswatul ibad wa alfadhum,
wanda yace lalle sautukan bayi da lafuzan su
qadima
tintini suna nan,
kamar
yadda Allah tintini yana nan to ma tintini suna nan, shi ma wannan dan bid'a ne batacce.
Kaman qala inna Allah la yatakallam bi harf,
kamar wanda yace Allah baya magana da harfa ko da sauti, shi ma dan bid'a ne mai inkarin sunna, cewa Allah baya magana da harfa, baya magana da sauti, kenan ɗan ashaira ɗan bid'a ne. Haka nan ɗan jahmiya ɗan bid'a ne, ɗan maturidiya ɗan bid'a ne, mutazila ɗan bid'a ne.
Na wa kadhalika man zada wa qala,
haka nan wanda ya ƙara sai ya ce
innal midada qadim,
lalle tawada qadim ne shi, shi wannan kalma qadim din wato mun san cewa asalin shi ba wai ana amfani da shi bane ga abin da bai da farko. An gane Larabawa ba su amfani da kalmar qadim ga abin da bai da farko, suna amfani da shi ga abin da ya dade. An gane wannan ko, ko da yana da farko inda ya dade sai ce mai qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, kaga shi wata mun kaddara masa manziloli, an gane ko, hanyoyi, har sai da ya koma kamar tsuman giyan dabino wanda ya dade. Kaga urjunil qadim shine wanda ya fara zuwa kafin zuwan sauran, ko da duk da yana da farko. To idan ko babu wannan, wanne ne yafi dadewa? Na biyu, na biyu shine qadim dangane da sauran. Saboda shi kalmar qadim ba yana nufin abin da bai da farko ba. Larabawa suna amfani da shi ga abin da ya dade ne, abin da ya riga wani dadewa. Yanzu majalisin nan wanda ya riga zuwa yau shine qadim, duk da cewa yana da farko, ai akwai lokacin da bai zo ba. An gane wannan ko? To amma malaman ilmul kalam, mutakallimi, suna amfani da wannan qadim din a cikin istilahin su ga wanda bai da farko. An fahimci wannan ko? To saboda haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya masa rahama ya ce ya halatta yin amfani da kalmar qadim min babil ikhbar, in labari zaka bayar, amma baka dauka cewa qadim siffa ne daga cikin siffofin Allah ba, bai daga cikin siffofin Allah al-qadim, dan yana wajaba ai amfani da lafuzza na shari'a wajen aqida. To yanzu wanda lafazi yafi dacewa da qadim al-awwal, Allah shine al-awwal ba al-qadim ba. Amma babun bada labari zaka iya bada labari da shi a matsayin Allah qadim ne, kana nufin bashi da kursu, amma ba kana nufin sunan Allah bane.
Na'am, kaman qala laysa fil matahif kalamullah,
kaman wanda yake cewa babu maganar Allah a cikin littattafai, a Qur'anin da ake rubuta ba maganar Allah, shi ma wannan dan bid'a ne.
Wa amma man zada ala zalika min al-juhal,
amma wanda ya ƙara akan wannan daga cikin jahilai,
allazi yaquluna innal warq wal jild
wa innan da suke cewa lalle fallan takarda da kuma fata da kuma ainihin wato igiya, wa qita ata min al-ha'id, da kuma yanki na ainihin bango,
kalamullah,
wani yanki na bango duk maganar Allah ne.
Wa huwa bi manzilati man yaqul man takallama Allah ma takallama Allah bil Qur'an,
shi ma daidai yake da wanda yake cewa ma takallama Allah bil Qur'an, mai cewa Allah bai taba magana da Al-Qur'ani ba.
Wala huwa min kalamihi,
wanda yake cewa Al-Qur'ani san bai daga cikin maganarsa, shi ma duk dai suke
al-wasiyatul kubra,
muduba al-wasiyatul kubra na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah.
Na'am.
Shabina 34 zuwa 35.
Hada akhiru ma aradna jam'ahu wa sallallahu ala Muhammadin.
Eh, wannan shine abinda muka yi nufin mutara, ƙarshen abinda muka yi nufin mutara. Allah ya dade tsira ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa, kuma ya aminci a gare
su.
Ashhadu an la ilaha illa anta. ما شاء الله
تبارك الله في الدور يحيى بن محمد السلفي
الافضل. الله شنو بكم
سرا وليمه
لتابي يا كيف الشيء
منهج القوي.
منهج القوي. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، قال الامام ابي عبد الله محمد بن احمد
ميارة الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفارسي
رحمه الله
متوم فارس متوم أفريقي الله يبارك رحمه
نعم في شرح
لامية الزكاة أشكن شرح لامية الزكاة
صفحة 170
شافي نتري دا 70 دبير
نعم وقال
في لامية الزكاة لتابي نتكو نمالكية كما أنين شني أكان وكون أكان ين أكان القالن شي وقال أبو عمرو في تمهيده
نعم
أبو عمرو ابن عبد البر المالكي يا فدا اكل تافن التمهيد
بقوله صلى الله عليه وسلم
اكن فدن صلى الله عليه وسلم اديني نصيحه لي
الى ائمه المسلمين
هل يكاين دا يجي توقال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين هل يكاين دا كتي نصيحه ني زوا غا ائمه المسلمين شو غبن المسلمين
نعم قال اوجب ما يكون هذا
ala mun wakalau yace inda wannan yafi zama wajibi inda wannan yafi zama dole ga wanda yace abinci tare da su shugabannin kuma ya zauna tare da su
na'am
an gane nasiha ga shugabanni yafi zama wajibi ga wanda yake samu har yace abinci tare da shugabannin sannan kuma ya zauna da su nan kamar yana mana ishara ne sauraron nasiha ga mutum ya fa nasiha ya fa amsuwa ga mutumin da yake darajar ku ya kusan zama daya idan ya zama to shugaba sai wani na kasa shi yace zai mai nasiha to sheidan zai ga ya mai wane ne wannan da har zai gane kuskure na yi mun nasiha amma mutumin da za ku iya cin abinci tare da shi har ku zauna ku tattauna tare da shi to idan ka nuna mai kuskuren shi zai fi karɓan wannan kuskuren kun fahimci wannan ko kenan wajen yin nasiha ga shugabanni mutanen da shugabannin ke ganin darajarsu shugabannin sun fi amsan nasiha fiye da kowa yanzu saudiya yanzu wannan yaro wanda yake mulki wannan yarima wanda yake mulki a madadin baban shi salman an gane wannan ko shi Muhammad bin Salman shi Muhammad bin Salman yanzu kusan mafi yawan mutane suna jin tsoron shi dan yana da zafi kuma idan ya kawo fahimtarsa an gane ko ka zo ka ture yanayin maganar ka din baka yi magana cikin laushi ba nan take zai daure ka din baka iya mai nasiha yanda ya kamata ba to amma yana matsar garin darajar Fauzan yana mutunta Fauzan sosai zai iya kira Fauzan ya tambaye shi shawara yana kiran shi baba yana muke kashi a matsayin mahaifi to Fauzan tunda su ya san yaron ya san kuruce shi ya san komai to cikin sauki in Fauzan ya isan bai da sako za a iya samun natija kuna ganin irin kurakuran da ake samu a ce an gina hotel a ce an ɗibo mawaka daga ƙasashe masu waƙa tsirara da abin da ya kama da wannan to ku sa ido ku gani a hankali malaman salafiya za su daita shi an gani an shayin wannan kaga shugaba ya taso da zafinsa to a hankali zai ga an samu gyara wanda ba taɓa tsammani za a samu ba ku fahimta to yanayin nasiha ga shugaba ya danganta da hikima na malami sannan kuma da yin addu'a kafin ka dumfari shugaban ya zama to ka je wajen shugaban ne tsakaninka da Allah kana so ka mai gyara kuma ka roƙi Allah ka ɗanɗan da kai zuwa ga Allah ya Allah ina so in kai ainihin wannan bawan Allah in je in same shi in mai nasiha ya Allah ka taimaka ka sanya ya fahimce ni kuma ya aiki da wannan nasiha ba irin malamanmu ba wanda dama can kawai mutum dama da zafin shi ya taso sannan bayan zafin shi dama ba ikhlasi shi burin shi bari ya fada ya bari ya yi nasiha din ya gaya wa mutane ai na je na mai kaca-kaca yau ai ni kadai ke iya gaya mai ba abinda zai iya yi kun fahimci wannan to saboda haka wajen nasiha ga shugabanni gaskiya sai an samu wanda ya iya sannan kuma ya zamanto kusan shugaban yana ganin shi da daraja to nasiha ya fi shiga nan ba an ce sauran mutane kansu yi bane amma ga inda nasiha ya fi tasiri an gane in ka ji an ce ga wani sahabi ya samu Hajjaj ya kasa mai magana irin Anas bin Malik da irin Abdullahi bin Umar sukan dumfara Hajjaj su gaya mai magana sai Hajjaj ya yi dariya yana ganin girman su amma an ce Hajjaj da ya ga Abdullahi bin Umar ya cika masa nasiha kuma ba yanda zai yi da shi da dabara ya kashe shi an ce lokacin sallar Idi sai ya sanya mabiyansa suka sanya guba a cikin tsinin mashi an gane ana wucewa Abdullahi bin Umar nan sai aka dan karce shi to wannan kartan shine dalilin mutuwar Abdullahi bin Umar an gane lokacin da bashi da lafiya sai ga Hajjaj ya zo har gidan ya zo duba shi ya jiki me yasa mai gari haka kaza me yasa dai ka jikin ka yace mutumin da yake umurni a ringa daukan makamai zuwa Idi shi ya soke ni mutumin da yake a ringa daukan makamai zuwa ga Idi shi ya soke ni kuma wannan abin da aka sa guba aka sa a jikin shi kaga irin sa Hajjaj bin Yusuf kenan an gane
na'am
shugabanni ba sa san da siya sai ya zama dole eh na'am
na'am yace wa man amkanahu nusu sultan lazima
duk wanda yake yuwa a gare shi yayin nasiha ga shugaba ya zama wajibi a gare shi yayin nasiha ga shugaba
wala malik
imamu na malik yace
malika ne zaraja ayyuma
wannan kenan in yana fatan cewa shugaban zai saurari nasihansa
wala abu amr
abu amr yace
wa du'a lahum wa du'a
abu umar kenan
ko
ibn abdul bar abu umar ibn abdul bar al malik ya fada a cikin littafin sa at tabhid sharhi mu wa sa malik
na'am qala wa du'a lahum
yace da yin kyakkyawan addu'a ga shugabanni kaga duk wani malami na sunna in dai dan ahli sunna ne shi in dai dan salafiya ne shi zaka yana yoyin magana kyakkyawan addu'a ga shugabanni amma ana jin irin wayannan manzaru a bakin yan hamasa irin su yan sururiya irin yan ikhwanul muslimin irin yan hajjadiya ana ji ba a ji ana jin irin wannan magana na yin addu'a Allah ya shirye shugabanni idan shugaba ya shirya amfanin zai koma kan kowa ne ba an gane ku da yin kyakkyawan addu'a ga shugabanni
innahum kanu yanhauna an sabbil umara
domin magabatanmu sun kasance suna hani sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'in suna hani daga zagin shugabanni ba wai dan suna jin tsoro ba saboda shari'a ya hana ne shari'a ya hana a ringa zagin shugabanni in kaga wani malami ko da yana gaya ma shi salafiya ne shi domin sunan salafiya dadi gare ta amma tabbata asalin manhajin salafiyan wahala gare shi ba duk wanda ya gaya ma shi a salafi bane yake a salafi sai mutumin da ya kiyaye ka'idojin da ainihin wannan manhaji na salafiya ya kumsa an gane wannan ko to kaga ya gaya mana sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'in sun kasance suna hana zage shugabanni kenan ijma'i ne na salaf cewa kada a zage shugabanni amma ba shugabanni dole ne a yi musu wa'azi a nuna musu abin da yake daidai sai dai usulubin wa'azin shi ya bambanta tsakanin yan salafiya da yan khawarij
na'am yace thumma naqala bi sanadihi
sannan ya ciranto da sanadin shi shi ibn abdul bar
kana laqabil min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
ya kasance manya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam
yarauna an sabbil umara
sun kasance suna hani daga zagin shugabanni
التمهيد لما في
الموطأ من الأساني بدو ومغانا مواد أشكل تابع التاج الإقليل مجلد نشدة شادي نتنا ريبيو دستبعين دبقل أبي
دعوتنا
أهلا وعليكم السلام
yanda ya kamata asali ne ya kamata alaƙar malami da shugaba ya kasance ma'ana gyara ne tsakanin su
eh alaƙar malami da shugaba ba gaba bane alaƙar malami da shugaba gyara ya zama kullum kana tunanin ya za a yi in je in gyara ma shugaba kuskure in ka samu ka gyara mashi gaba kuskure ka taimaki kasa gaba daya ka taimaki addini ka taimaki al'umma an gani ka je ka same shi ka nuna mai ga kukan al'umma kada ya zama so shugaba yana so yayi alaka da shugaba ne domin ya samu abin duniya a kada ya zama to malami yana so yayi alaka da shugaba domin ya samu abin duniya yana so yayi alaka da shi domin shugaba ya bashi wani abu da zai ji dadi ya bashi kujerar aikin haji ko ya bashi mai
mukami
ko ya bashi wani mukami na gwamnati ko abin da ya kama da wannan babban burin shi yaya za a yi in samu shugaba an gane in ganshi in gaya masa gaskiya ya gyara
Bismillahirrahmanirrahim
na tara Sheikh Mukbil na 29
nakbalu at-tawjih wa an-nusha mimman wajjahana
mu malaman salafiyya muna karban wayarwa da nasiha ga duk wanda ya fuskance mu muna karban wayarwa da yin nasiha ga duk wanda ya fuskance mu in dai kai malamin salafiyya ne ko dalibin salafiyya baka hana a fuskance ka ai maka nasiha in an ga kuskure an gane ko kuma idan an ga wani abu wanda ba a gane ba dangane da kai ba laifi bane idan an fuskance ka an nuna maka an gane wannan wani da ciri gaskiya in dun bari malam wane ce zan mai nasiha to malam wane ba mala'ika bane malam wane in yayi kuskure lallai ana bukatan kai masa nasiha to ya za a yi malam wane shi kuma yana muku nasiha in kun yi kuskure shi kuma yayi kuskure ku gane shi kuna san shi ba ku san shi shi Allah ta'ala ya tsine wa bani Isra'il me yasa ya tsine musu kanu la yata na hauna an munkarin falu sun kasance ba sa hana junan su munkari ma'ana yata na hauna an gina shi akan ya tafa'al tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan an gane ko tanasaha ya tanasahu tanasuhan tanasaha tanasaha fulan wani ya wato sun yi majunan su da siha tanasahu sun yi majunan su da siha ya tanasahun suna majunan su da siha wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun tasaala sun yi sun tambayi juna ya tasaalu suna tambayan juna tasaulan tambayan juna to nan kanu la yata na hauna an munkarin fa'ali an tsine wa bani Isra'il ta harshen annabi Dawud da annabi Isa dan Maryam sai Allah yake zalika bima asawwa kanu ya tazun wannan saboda saba wanda suka yi kuma sun kasance suna ta'addanci shin menene saba wanda suka yi menene ta'addancin da suka yi ana son ƙarin bayani aka ce kanu la yata na hauna an munkarin fa'alu haji sai Allah ya kira su dan ta'adda zalika bima asawwa kanu ya tadun wannan saboda sun saba kuma sun kasance suna ta'addanci an gane ta'addanci shine kanu la yata na hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su ba wai bangare dai ya hana ba fa hanawa ake yi an gane malami ya hana ko kuma ku hana malam malam gaskiya kalman da ka faɗa ka za malam kaman muna ganin akwai dan matsala a gyara ko muna ganin kaman a gyara kada malam ya ji haushi in ɗalibansa sun hango wani abu wanda zai amfane shi amfani addini ko sun hango wani kuskure wanda ya yi kada ya ji haushi ya za a yi amin nasiha iri na ake ma nasiha ya zo ya yi fushi to amma kai kana wa mutane nasiha me yasa kake musu nasiha don su shiga aljanna to su ko su yaje ka shiga wuta a ana taimakon juna ne da malami da ɗalibai taimakon juna ake yi idan malami yana muku nasiha yana so ya sa ku a hanya yana so ya tura ku zuwa ga alkhairi ku ma kuka hango malam yayi kuskure to wallahi mun ga yayi kuskure amma kasan malam ba za a iya gaya mai gaskiya ba ba za a iya gaya mai gaskiya ba to wannan wani irin malami ne shi malamin salafiyya din an gano wannan ko ai ka san yana da matsala ne shi ba a gaya mai gaskiya to wallahi ba malami bane shi in dai malami yana da matsala shi zai yi nasiha ga wasu amma in an mai ya tauci yana jin haushi to wannan malami ba malamin sunna bane ƙarya yake an gane wannan ko kofa abu daya ce in dai kai dalibin sunna ne ka hango malamin ka yayi abin da ya saba mu sunna a fada sannan ba haka ba ma malami yana da yara ƴaƴansa suna aikata wani abu wanda malamin bai sani ba to wallahi billahi ya kamata malamin ya sani amma ba yanda za a yi mutum kare malamin gaya masa ga yaron malam yana aikata kasa an taimaki malam ba a taimaki malam ba kaga Allah ya ci alƙur'ani shi ma ya rantsa da zamani dalilin rantsuwan sai ce innal insana lafi khusr lalle mutum na cikin hasara sai ce illal ladina amanu wanda ba sa cikin hasara sai dai wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki mai kyau sannan watawasaw bil haqq suka yi ma juna wasiya kun ga abin da Allah ya faɗa ba a ce bangare ɗaya ba bangare wasiya ba sun yi ma juna wasiya da gaskiya watawasaw bis sabr kuma suka yi ma juna wasiya da hakuri an fahimci wannan to wannan magana na Sheikh Mukbil magana ne wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda muhimmancin shi da tsadan shi an gane wannan ko muna karban wayarwa da yin nasiha daga duk wanda ya fuskance mu ba ma duba wannan karamin yaro ne yayi mana nasiha ko wannan talaka ne yayi mana nasiha ko wannan kaza ne ba ruwan mu da talaucin sa ba ruwan mu da wadatar sa ba ruwan mu da mulkin sa kawai abinda muke so ya ga gaskiya ya ga mun yi kuskure eh ya gyara mana kawai wa alaikum salam
abin da suke nufi da rashin karban malami gaskiya shine abin da su suka kawo idan malamin bai aiki da shi
oke wasu in sun kawo abu in abin ba kuskure bane malamin ya ce ba kuskure bane sai bai karban nasiha a inda haka ne wannan kuskure ne malami ya faɗi wani abu da ya saba ma shari'a dole ne a gaya masa ya gyara wannan shine zaman tare amma idan malami ya faɗi wata magana wanda maganan nan yana da wajihi a shari'a yana da abin da ya dogara ba da kayayi ba kada ku ce malam ya janye malam ya kamata ka janye kaza a'a sai dai in abu haram ne ko abu shirka ne ko abu bid'a ne malam ya aikata sai a ce malam abin da ka aikata gaskiya kaga gashi a littafi zama gashi an hana in malam ya ce ka zafi a ɗauko littafi a kai masa kuna tare da malamin salafiya sai zo sai annabi Isa ba zai dawo ba wannan kata kwata kasan wannan ba yanda zan malam zai kare kanshi malam ya dawo ne ko yayi kuskure ko malam ya zo ya gaya muku cewa ya halatta a cije mu ko ga malamin ku ya katsa gemu gemu hakkeli yake ya shafa mai a haba ina ba zan gane wannan ko malamin ku yana sanya wando yana jan kasa eh ko malamin ku yana sallah yana sakin hannu kaga wannan abu ne wanda babu wani boye boye ku gaya mai gaskiya ko malamin ku hadisi ya inganta babu wani malamin da ya za'afa saboda yana so ya gina wani hukunci da san rai sai ya za'afa to ku gaya mai gaskiya idan ya ki gyarawa kada ku bi shi akan wannan ra'ayi na shi ta kokarin duk sanda malam ya dauko wannan ra'ayi akar maka lawo ai ina ga akar maka ba an ce malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan raunin hadisin nan ba yayi fada yayi fada yayi fushi oho dai sai ne ci akar maka lawo ya sheka na ba magana dai cikin mutunci muna ganin kamar hadisin nan an ce dai an yi ittifaqi akan raunin shi akan ingancin sa ba ranan na ga ya muku cewa sai ka ku suku ya kai yana ta bayani ku dai kun ga mai gaskiya an gane ba za dai ku fasa gaya mai gaskiya ba shi ba zai fasa yin fushi ba kalas wannan shi ne amma kada kuma ya rashin kunya abinda ba a so a yi wa malami rashin kunya amma a gaya mai gaskiya in gaskiya ya zo wajibi ne na'am
wani lokaci abin bai shafi addini ba mu'amala ne da malami idan shawara da malibai kina da su gaskiya malami yana ganin ya usulubi na kamata ya bi kamar yana kamata ya yi bayani wasu abubuwa idan da wacce a kai bayani bai shi kai to idan malami ya yi zai bayani su kaga bai bi
abu ne wanda bai shafi addini ba abu ne mu'amala ne sai suka ce sai malami yana so ya bayani sai ɗaliban suka ce suna ganin kamar kare ya yi bayani to sai malami kuma ya hango bayani shine maslaha wannan ba a sashi daga cikin rashin karban nasiha shi yarin jaye da abin da yake ganin daidai ne in an kawo shawara ga malam ga abin da wato ba haram bane ba wajibi bane malam yayi aiki da shi da sauransu an gani sai malam ya hangi cewa wato yana da wani fahimta sabanin wannan dalibai su yi hakuri da malam akan wannan abin amma in abin rashin yin aiki da wannan nasiha zai iya janyo matsala sai malam ya ciji to wannan shine malam ke da matsala
wa na'lamu annana talabatul ilm
kuma mu muna sane cewa mu daliban ilimi ne inji Sheikh Mukbil kan duba duk zurfin ilimin Sheikh Mukbil bin Hadi ya ce shi dalibin ilimi ne to mu kuma ba tunda Sheikh Mukbil ya ce su sun san su daliban ilimi ne to mu kuma yanzu me zamu ce da zamu kira kanmu menene abin da yake kasa da daliban ilimi to mu amawa ne ko
na'am yace nusib wa nukhti
zamu iya dacewa zamu iya yin kuskure
wa najhad wa na'lam
kuma zamu iya yin aikin jahilci zamu iya yin aikin ilimi zamu iya yin aikin jahilci zamu iya yin aikin ilimi saka idan mun yi aikin jahilci a dawo da mu zuwa ga aikin ilimi ina fatan gano wannan to kaga wannan shine bambanci tsakanin salafiyanci da sufanci sufi bai taba malamin sufi bai taba tarbiyyantar da dalibansa akan cewa shi zai kuskure ba kusan duk abin da malamin dariƙa ya faɗa kusan daidai ne ba za ka taɓa jin ɗan dariƙa yana naƙadi ga jawahirul ma'ani ba ko yana naƙadi ga yaqutatul fariza ba ko yana naƙadi ga ifadatul ahmadiyya ba ko yana naƙadi a ce wani littafin dariƙa a ce maganar da shehi ya faɗa a nan wajen gaskiya fahimtarsa ne Allah ya ji kansa a in ya faɗi duk kuskuren da shehi ya yi in dai an gyara an yi rashin kunya ne ina ba tan gane wa man qala li shaykhihi lima la yukli wa abadan duk wanda ya ce wa shehin sa akan maka Allah saboda me ko akan maka Allah ko akwai dan dalili da Allah dan in an tambaye mu kaza to ba zai samu nasara ba har abada a rayuwar shi in shehi ya faɗi magana kace haka ne akan maka Allah na'am an ce kul bayyana dai sheikh kalmayit bayyana dai al-ghasib ka kasance a gaban shehin tariqa kamar matacce a gaban mai wanke shi karka kuskura shehi yana magana a ce kana da wani ra'ayi sabanin ra'ayin shehin tariqa sunan ka cikakken mara kunya to muku malaman salafiya abinda ba ma so ga malami a mai rashin kunya amma malami mutum ne wanda zai iya dacewa kuma zai iya kuskure tunda zai iya dacewa zai iya kuskure kuma dama karatun da muka yi jiya an ce alaman gane malami shine wanda alkhairin shi dacewansa ya rinjaye kuskuren shi idan malami dacewan shi ya rinjaye kuskuren shi wannan shine malami amma wanda kurakuren shi suka rinjayi dacewan shi wannan ba malami bane shi baya halarta dalibai su yi karatu a gaban shi ina fatan gane wannan to malami ya dace kashi 90 ya yi kuskure kashi 10 wannan malami ne ya dace kashi 80 ya yi kuskure kashi 20 malami ne shi wuraren da ya yi kuskure babu inda aka ce dalibai su bi shi an gane wannan ko wuraren da ya yi kuskure babu inda aka ce dalibai su bi shi kawai dalibai su ja layi waje kaza da waje kaza waje kaza gaskiya mun yi iya kokarin mu a matsayin mu da daliban malam ya fahimta amma malam Allah bai sa ya fahimta ba amma gaskiya ba fa tare da shi akan wannan ra'ayi bisa da karatu ya zo malam yayi wannan fahimta muka dan kara dan kirzawa malam bai saki ba sai mu saka mai amma dai ba za mu bi shi ba za mu ci gaba da nuna ma dalibai wannan wuraren an ja layi akan shi yana daga cikin kuskuren da malam yayi an gane wannan ko to Allah shi ke muke mu
an waje su ya kira su tsara su fara bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
hadan ladhi qasadahu turjuman alquran
wannan shine abinda turjuman alquran yake nufi
na'am abdullahi bin abbas
abdullahi bin abbas radiyallahu anhu
na'am fi tafsir qawlihi ta'ala
a wajen fassarar maganar Allah ta'ala da yake
cewa wujuhum
ranan da fuskoki za su yi fari kal kuma wasu fuskoki za su yi bakin kirin.
Wala tabiyar da wujuhu ahli sunna wal jama'a.
Abdullahi bin Abbas yace fuskokin ahli sunna wal jama'a zai yi fariqal.
Wadda wujuhu ahli bid'ah wal furqa.
Fuskokin ma'abuta bid'a da raba kan jama'a zai yi bakin kirin. An gane? Kenan ita bid'a a kodai yace tana raba kan jama'a ne. Ita kuma sunna a kodai yace ba.
Kada kai kace.
Yau tidda a wanda rabawa yake ba hadawa yake ba bid'a ne. Alamun gane cewa wani dan bid'a ne yana kiran mutane zuwa ga rabuwan kai. Duk mai kiran mutane zuwa ga araba kai, mai kiran mutane zuwa ga ayyuka ba dan bid'a ne shi. Mai kiran mutane zuwa ga hada kai, mai kiran mutane zuwa ga soyayya, mai kiran mutane zuwa ga ayi uzuri ga juna ahlus sunna ne shi. Shi yasa aka ce ahlus sunna wal jama'a. Ahlus sunna da hadin kai, ma'anan jama'a hadin kai. Ahlul bid'ah wal iftira. Ma'abuta bid'a da rabuwan kai. Saka ita bid'a ko da rabuwan kai. Yanzu Shi'a kana zo naka ji wani ya kunduma masa sahabi 10. Kun rabu. Kuna cikin firar da shi kuna walwala kuna kaza kawai sai magana ya taso. Sai ya tsine Abubakar, ya tsine ma Umar, yace Qur'ani bai cika ba. Shikenan rabuwa ya zo. Kana zaune da mutum sai ka ce mai shi yasa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi yace hadisin mai ƙala ato yace hadisin mai hanjin jumna sai Allah ka ce ka kawo mana hadisi mu Qur'ani kawai muka sani daya nan take an rabu kana zaune da mutum an gane ku sai kuna zaune da shi sai musiba ya same shi kawai sai kaga mai yake kira sunan wa sai ya kira sunan shehi, sai ya kira sunan wali, ya kira sunan imam. An rabu. Kame da siya kake ba a kiran sunan kowa an musiba ya zo. Shi kuma ya ce ba shi fa ya ji ya gani. Shi ke na an rabu. Ku fahimci wannan ko? Ta saboda a koda yake ita bid'a rabawa take. In ka ji dan bid'a yana wai a zo a haɗa kai. A wannan wani irin magana ne. Dama kai ka raba. Tunda kai ka raba kuma ka san abin da kai ka raba. Me ya kamata ka yi? Ka dawo. Dan alƙato ya dawo ya riƙe hadisi shi kenan ba ma sai ya gaya mana a haɗa kai ba. Ba ma buƙatar wannan wa'azin haɗin kai. Wa'azin haɗin kai a ajiye shi gefe guda. Kawai jama'a da can ina zagin hadisi yanzu na gane kuskure ne. Yaya? Da can ina zagin sahabbai ina kafirta su ina cewa kaza ina cewa kaza. Na gano ba daidai ba ne. Kai ya riga ya haɗu. Ko ya yi wa'azi ko bai yi wa'azi ba. Idan ka lura, ƴan bid'a sun fi kowa yin wa'azi a zo a haɗa kai. Saboda in ba kira mai ci kawai, da ba dan kai ka kawo rabuwan kan ba menene kuma na cewa zo a haɗa kai. An fahimci ko? Saka ita bid'a ita ce asalin rabuwan kai. Duk ɗan bid'a da ya same ka cewa ya kamata mu manta da bambancinmu, Ubangijinmu ɗaya ne. Manzanmu ɗaya ne, alƙiblanmu ɗaya ne, littafinmu ɗaya ne, addininmu ɗaya ne, abin da ya raba mu, abin da ya haɗa mu ya fi yawa fiye da abin da ya raba mu. Wannan shi ne siyasa na Ikhwanul Muslimin, na ta'awunu fi mattafaqna alayhi kenan. Wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fihi. An gane? Kada ce mai wannan magana, duk mai kawo wannan magana. Ka ce abin da ya raba, to me ya raba mu? Kaza to abin da ya raba mu waye ya raba din mu dai ba mu raba ba mu mun tsaya kan asali ne mun tsaya kan littafin Allah da sunna a ƙarƙashin fahimtar salafus salih to yanzu ku kace a zo a hada kai akan me za a hada mu dama muna nan inda muke kai ne dama ka tafi to ka dawo ba shi kenan gaba ba
na'am uzuru tafsir ibn kathir
kuma shi abin da yake so dan bid'a ka riƙe ra'ayin ka nima a riƙe nawa mu tafi a haka wannan shine ta hasabu hum jami'an wa qulubuhum shatta wannan shine yaudaran kai kana yaudaran kanka ne kowa ya riƙe aqidan shi amma ko wai a hada kai na'am
na hudu tafsir ibn kathir
ka duba tafsiri na ibn kathir
tafsir ba'd mi'a min surati ali imran
eh
wa lafzun salafus salih yuradu
yawwa lafzun salafus salih bi ake nufi da magabata
يرادفه مصطلح أهل السنة والجماعة
ينا دي 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 مصطلح أهل السنة والجماعة
kama yutlaqu alaihim aidan
idan an ce yan salafiya wanda zai ce wai me bambanci yan salafiya da ahlus sunna ba bambanci duk ahlus sunna inda ya cika ahlus sunna zai bi littafin Allah da sunna da kuma fahimtar akan fahimtar magabata duk wanda yake bin fahimtar magabata yana aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu dai ne
na'am kama yutlaqu alaihim aidan ahlus nasr
kamar yanda ana kiran yan salafiya ana kiran ahlus sunna ahlul asr
wa ahlul hadith
saboda suna bin ainihin gurabun magabata ana kiran su ahlul hadith saboda su ne suke mutunta hadisin manzon Allah
na'am
kaga sunan ahlus sunna ahlul hadith saboda ba sa wasa da hadisi suna yin wala'u da bara'u akan hadisi me nake nufi da wannan me nake nufi da ahlus sunna suna yin wala'u da bara'u kan hadisi suna yin soyayya da kiyayya akan hadisi in ka so hadisi su soka in ka ki hadisi su kika eh su ahlus sunna ba sa mudahana tunda wani baban shi mutumin kirki ne duk da yana kin hadisi a yi mishi uzuri a yi sassauci malam wani ya cika zafi shi baya sassauci ga duk wanda ya bara hadisi shi me wannan wai tunda baban shi yana bin hadisi amma shi yana karyata hadisi a sassauta mishi a ina ka taba samun wannan to wannan shine fa ɗabi'un mutanen Najeriya babban abin da ke damuna ga malam Yahaya sai ya nace ya ce wai dole sai an koma ga hadisi tunda dai baban shi ya ba hadisi shine bai bi ba amma yabo zuri mana wannan shine abin da mutane ke faɗa an matsa ma wani mutum wai an matsa shi kadai ya matsa to ai shi kadai da ya matsa babu wanda ya fi shi falala a wajen Allah kenan idan shi kadai ya matsa cewa wani wani yana inkarin hadisi kuma ya mishi inkari to kenan ya fi kowa damuwa da hadisin ya fi kowa san a koma zuwa ga hadisi ina fatan gane wannan kai ne kaga mutum na inkarin hadisi sai ka kyale shi kana sassauta mishi wannan kuma ya matsa fa lalle lalle kuskure ne wannan lalle a gyara wane ne ya fi cancanta a yabe shi to amma a wajen al'umma yanzu wa aka fi zagi wanda zai ce a zo a gyara din shine abin zagi amma fa in wani mutum ne ya yi inkarin hadisi ba a sassauta mai yanzu masussuka kun ga ana mai wasa wani malami ne daga cikin malaman sunna baya raddi ga masussuka to masussukan malikiya ba malamai nawa suke raddi in ma za a yi raddi cakulkule ake yi sai a dai wani magana mu dai gaskiya duk mutumin da ya ce ba ruwan shi da hadisi yana kaza ba ruwan mu da shi mu ba ruwan mu da shi ko da kaza sai a wuce bu sai a ce ai wani yayi kokari yayi raddi amma masussuka har sura ake kamawa amma fa in za a yi raddi ga masu sukan malikiya wallahi ko suna ba a kada saka ana dan cizawa ana mutunta shi ga shi wata idan masu sukan ne gara ma wancan ko tunda wannan yana yaudara ne yana yaudara mutane da malikiya ya rabe masu sukan malikiya ya rabe da malikiya yana sama hadisi cin kashi in kaji yanda yake wulakanta hadisan manzon Allah wani lokaci ko masu sukan baya yi ku fahimci wannan to gaskiya abin da yasa ahlus sunna ya zama ahlus sunna mutunta hadisin manzon Allah babu alaka tsakaninka da mutum in bai san darajar hadisi ba shine gaskiyar magana bolan da kuka ɗebo ne za a ce bolan da kuka ɗebo ne muka ce ba masu to bolan da kuka ɗebo malaman sunna tun daga zamanin magabata suna son wannan bola ɗin da ka kira bola wa iyyazu billah an gane wannan bukarin da kuke karyatawa da muslim malamai sun yi ittifaki lissafi ne ingantacce to ina kuka samu naku aqidan baya cikin littafin ahlus sunna sai dai a neme ku a cikin yan bid'a kun gane wannan ko to an kira mu ahlus sunna ne wallahi saboda mutunta hadisi jama'a in mutum yana karyata hadisi yazo ya samu hadisin manzon Allah ingantacce yazo ya ce karya alhali malaman da suka goge akan hadisi sun ce gaskiya ne hadisin to gaskiya wannan ba a sa cikin ahlus sunna kuma ba a sassauci a gare shi wai dan an san shi na'am wa alaikum assalam wai a shafin wato ƴan tazinin malikiya wai sun kawo mutanen da ke sa hannu a kirji suna koli da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun sa wando nisbu sak shin wane ne yace a sa wando nisbu sak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin malaban kuma ya sa wando nisbu sak ko bai sa ba dan godiyo ba wani malamin sunna ne wanda ya fahimci sunna baya sa wando nisbu sak babu shi ko tun zamanin sahabbai kai manzon Allah kanshi sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in ko da duk wani mai kishin sunna to sai gashi wai sun sa hoto wai wasu suna sallah sun sa zuwa kirji kuma sun sa wando nisbu sak sun dage wando sai suka ce me wai sallah ɗin an ce to wannan magana mutum ba zai yi ridda ba to kaga wayannan mutane wanda bai sani ba sun ƙaryata hadisan manzon Allah ne da yawa ƙarƙashin wannan magana to kaga wayannan mutane yanda suka ɗauki hadisan manzon Allah ba daraja to wai kuma su ne ake ɗagawa kafa na har a ringa ganin sosai ana mutunta su ai ya kamata a ringa haɗawa da masussukan malikiya da masussuka na ɗan alaƙatu shi ma duk a haɗa su a ringa ganin sosai duk tare
wa ta'ifatul mansura
eh da kuma ta'ifatul mansura an gane wa ta'ifatul mansura bangare abin taimako daga Allah ana kiran ahlus sunna bangare abin taimako daga Allah saboda haka manzon Allah ya kira su لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله wasu bangare ba za su gushe ba ana taimakon su daga Allah za su dinga samun taimako daga Allah ne su la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su wanda ya disappointed din su ya iya dai taimake su bai fitar da su wala man khalafahum ko wanda ya saba musu a ra'ayi in kace ba zaka taimake su ba to Allah zai taimake su inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah yace lalle zamu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa na duniya da ranan da ainihin taron jama'a taro na jama'a za su tsayu ranan da shedu za su tabbata an gane Allah ta'ala zai taimaki wanda suka yi imani ku fahimci wannan ku وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض يوم صورك طائفه المنصوره بانغري ابن تيمكو daga Allah wanda ya tabar da su an gane ko la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu a ra'ayi baya cutar da su hatta ya ati amrulllah har sai al'amarin Allah ya zo a cikin wata ruwaya hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tsayu wata kiyama kenan hatta ta koma sa'a fi haƙƙin mu'minin har sai kiyama ta tsayu kiyama kan haƙƙin mu'minai na'am
al-firqatun najiya
sannan ana kiran ahlus sunna al-firqatun najiya saboda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam tatabtariqu ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida da sannan al-umma ta za ta rabu zuwa ainihin yanki wajen 73 kowanne yana cikin wuta sai dai guda daya duka wannan yanki 73 duk yan wuta ne sai dai guda daya sai sahabbai suka ce wanne ne ya rasulullah sai annabi ya ce man kana ala misli ma ana alaihi yawmu ashabi shine wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbai na to kaga ahlus sunna suna bin hanyar da manzon Allah yake kai shi da sahabbansa shi yasa ana kiran su al-firqa an-najiya sunan ahlus sunna ne
wa ahlus ittiba
ana kiran su ahlul ittiba saboda suna biyayya ga littafin Allah da sunna su ahlus sunna kawai suna jira me Allah yace yi biyayya me manzo Allah yace yi biyayya an gani su kuma yan bid'a Allah zai yi magana su yi magana cakulkuli manzo Allah yayi magana su yi magana tawili su kokarin ƙaryatawa su ba sa jin dadin bin hadisi duk wani dan bid'a baya kaunan hadisi babu wani dan bid'a da yake kaunan hadisi an ce dama alaman gane dan bid'a kin hadisan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
zaka ga wani zai dan dauki wasu hadisai kadan zai aike da su sauran sai ƙaryata babu wani dan bid'a face akwai hadisan da baya so kuma hadisai ne sun inganta sun cika sharadi a wajen malaman hadisi amma hadisan ba sai masa dadi sai karyata
wal guraba
kuma ana kiran su al guraba baki me yasa ake kiran su baki saboda sun bambanta da mutane da yawa sun bambanta da mutane da yawa fahimtar su ya bambanta da na kowa su ne zaka ana tuffantawa a ce sun ce babu wanda ya iya sai su an gani wai su fa din ba su babu wanda ya iya saboda su baki ne shi bako dama ana ganin shi ya zo da wani abu daban ko ba ka ba shine annabi ke kiran su bada annabi ke cewa bada al-islamu gariban wata yaudu gariban kama bada musulunci ya fara yana bako da sannan zai koma bako kamar yanda ya fara fasuba lil guraba aljanna ta yi dadi madalla da wayannan baki sai manzo Allah ya musu wani irin yabo kamar an tabbi manzo Allah menene sifar su sai ce allazina yuslihuna ma asalan nas sune masu cewa gyara kayanka masu cewa gyara kayanka ba sauke mu raba ba sune allazina yuslihuna ma asalan nas sune masu gyara abinda mutane suka lalace suka abinda mutane suka bata an gani wayannan suna maulidi a ce maulidi babu kyau kujere shi wayannan suna salatul fati a ce salatul fati nan ba salatul annabi bane a ce a gyara a ce ga salatul annabi wayannan suna zagin sahabbai suna kaza ba daidai bane ku gyara su dai kullun gyara suke yi to shi kuma mai gyara gaskiya ba a cika san shi ba sai a ce dan iya yi ne sai a ce yana da matsala sai a ce baya san gyara sai a ce shi kullun yana ganin yafi kowa iyawa saboda kullun zai ce ba haka ake yi ba ga yanda ake yi wannan hadisin bai inganta ba ga wanda ya inganta to mutane ba sa so to yanzu daga zuwa yanzu ana yanzu daga zuwa zai ce hadisin nan bai inganta ba daga zuwa zai ce yanzu a gyara kaza shi kullun shi kadai ya iya to ko ba haka bane kawai ya faɗi gaskiyan yanda abin yake ne gaskiyan ne ba a so muna cikin wani zamani wanda faɗin gaskiya yana da wahala kuma duk mutumin da zai fito ɓaro-ɓaro ba munafinci za a kyame shi za a kyamace shi su mutane wa suke so mai nuku-nuku munafiki mutumin da yake munafiki mai nuku-nuku shine abun so a wajen jama'a shine dattijo a wajen jama'a mutumin da zai fito ya faɗi ra'ayin shi a fili mutumin banza ne shi za a dinga zagin shi ina fatan gane wannan to a wata ruwaya an tabbi annabi su wane ne wa'annan guraba din sai ce unasul salihun fi unasu su'in kathir wasu mutanen kirki ne a cikin miyagun mutane masu yawa kaga siffar su kenan mutanen kirki ne a cikin miyagun mutane masu yawa wannan shine siffar yan salafiyya shine siffar ahlus sunna ga ainihin masu bautan gunki ga masu bautan rana masu bautan wuta ga ahlul kitabi ga yahudawa ga waye ga kristoci ga yahudawa ga sannan kuma a koma cikin gida ga yan dariqa ga yan shi'a ga yan qalqatu ga yan mazhaba yan taqalidi da mazhaba ga yan wa ga yan ikhwanul muslimin ga yan shi'a ga yan jama'atul tabligh ga mutane kala-kala wanda sun saba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce musu ku gyara ku dawo zuwa ga daidai sai su kyamace ka sai annabi ce man ya'sihim aktharu mimman yudhi'uhum masu saba musu sun fi yawa fiye da masu musu biyayya su masu saba ma irin wayannan mutane sun fi yawa fiye da masu musu biyayya su ahlus sunna din
na'am
shi yasa aka kira su al-ghuraba kenan ahlus sunna yan salafiyya suna shan wahala a ƙarshen zamani za su zama to baki za a riga nuna su ga sunan yan bani na iya ga sunan sun fi kowa iyawa ba wanda ya iya sai su kana magana su kawo sai su a kawo maka wani guntun hadisi wai hadisi ma akwai guntu wa iyyaka billah za ka ganshi da wani dan galallan wannan shi da wani gemun shi mara kunya dudu bai wuce shekara 30 ba wai ya bar gemu uban shi ma malam mati bai bar gemu ba maji ya bar gemu kaje ga duwa ba ban shi ba shi da gemu amma saboda rashin kunya zai zo ya bar gemu wai wai zai zo yayin nasiha eh wai gemu ma kun shekarun za na kai ma ka fada na eh su su bai za su gaya ma su bukuwar san annabi amma wajen koyi da manzon Allah su ne baya baya su ne baya baya kuma sun suka fi kowa aiki da hadisai mawdu'ai hadisan da ba su da asali ba sa so su janci annabi ya ce amma za su gaya ma suna san shi kamar ai lokacin hubbuka sadiqan la'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da soyayyanka na gaskiya ne da ka masa da'a dan masoyi yana da'a ne ga wanda yake so
na min asma wa itlaqat
wa'annan sunaye da wa'annan wawaitawan
fi nadun an ulama salaf
sun wazu suna da yawa daga malaman salaf
insha Allah
ma sha Allah to Allah shi taimake mu na'am
sukun da zai na
wallahi babu hujja ko hadisi ɗaya ga masu yin sadalu a lokacin da bana mantawa a gurguje kun san asali a nan Najeriya kafin da awon sunna ta bayyana yan dariƙar Tijjaniya su ne yan ƙabalu yan dariƙar Ƙadiriyya su ne yan sadalu kuma wane ne ya shigo da ƙabalu nan Najeriya Sheikh Ibrahim Inyas lokacin da ya shigo sai zama to sallan shi yana yin haka ne to daga nan sai yan Tijjaniya gaba ɗaya kowa sai kuma yin haka yan Ƙadiriyya kuma ƙarƙashin jagorancin Sheikh Nasiru Kabara sakin hannu ake yi to shi ne fa aka fara juna rabbi Sheikh Ibrahim Inyas da Sheikh wannan Sheikh Nasiru Kabara ya rubuta littafi wanda ke nuna cewa wai sallan da ya kamata musulmi ya yi ya ringa sakin hannu ya yi littafi in ka nemi littafin a Kano za ka samu wanda ke magana a kan sakin hannu shi ne asali shi ko Sheikh Ibrahim Inyas ya yi wani littafi na manta da littafin da Sheikh Rasul Malam a ba na Sheikh Ibrahim Inyas ba na Nasiru Kabara Sheikh an gane ya rubuta littafi a kan sadulu shi ko Sheikh Ibrahim ya yi littafin Rafa'ul Malam an gane an manka bada wa rafa'a iktida'an bi sayyidil anam yace a dauke zargi ga mutumin da ya sa hannu a kirji kuma ya daga hannu in yace sami Allahu liman hamida ko yace kaza zai daga hannu dan koyi ga shugaban talikai to in ka ga littafin kai zaka dauka littafin wani basalafi ne an gane to mun ya kawo hadisai ne ingantattu da maganganun malaman da ka sani Ibn Abdul Barr Ibn Al-Qayyim Ibn Taymiyyah wa'annan manya-manyan malaman salafiyya daga ga wasu jahilan sufaye suna zagi su ne Sheikh Ibrahim ya sai kafa hujja da su wajen tabbatar da sa hannu a kirji to littafinsa ya fi littafin Nasiru Kabara kima an gane wannan ko saboda ya yi littafin ya kawo malaman kaza a lokacin kuma masu yin sadulu sun fi yawa har ma an kana ƙabul ba a baka wuri in ka mutu ba za a binne ka a makabartar musulmi bai eh har kisa ana yi ana waka dan ƙabalu jemagi to duk irin wannan to amma daga baya an gane hujja ta fara bayyana har sai da masu ƙabalu suka zo suka yi yawa kuma ana ta rikici ana ta gaba wai fa akan ƙabalu da sadar kawai daga baya dole malamai suka zauna aka ce to yanzu kawai ya kamata a zauna a tattauna yadda za a yi maganin wannan gaban shi ne aka ce daga yau da wanda ya sa hannu a kirji da wanda ya saki hannu duk an yi sallah kuma kowa sallah shi ta yi a daina wannan gaban na fata gane wannan to shi ne wai aka daina wannan gaba din aka daina ɗan ƙabalu ɗan sadalu ku fahimci wannan ko to wannan matsalar ya daɗe sosai har ma babban malamin mu shi ma yana cikin lokacin yana Kadiriyya shi ga Umar Bulgu shi ma lokacin muqaddimi ne a Kadiriyya shi ma take hannu ina ba kan gano wannan to kuma gashi kuma yana bin mazhaban Maliki a mazhaban Maliki akwai fatawa guda biyu akwai fatawan sa hannu a kirji akwai fatawan sakin hannu ina ba kan gani wanda babban malamin Allah ya kamala hayyaba duniya yana sakin hannu yace amma in na je Saudiya sa hannu a kirji nake in a Najeriya ne shine nake sakin hannu ina ba kan gano wannan to shi haka kaga kamar yadda daga mana malami na sunna ba wai mala'ika bane shi idan malami kana tare da shi kaga yayi kuskure ka nuna masa in ya amsa alhamdulillah amma kada ka daina nuna masa tsakaninka da shi ya zama akwai nasiha yanda malam ke aiki da hadisi kuma yake son hadisi ka kawo kuma wajen maganar sallah sakin hannu yake yi na'am
shinan kamul fasad
na'am ya ce shi yaje Saudiya ne har ma za ka malam ya ce ku sa hannu a kirji ka gani baka ga ka dogara ba ai ka sa za ka ji a cikin ka kamar ka jingira to saki hannu baka ji yanzu baka jingira ba to wai dalilin da yasa ake aka ce kabar wai saboda in kai haka ka jingira menene amfanin sauraron wannan ina hadisi yayin gaskiya magana wai ka dogara ko kai duk bai taso ba Allah ya ji kan malam kaga Nasir kabar ga littafin da ya wallafa nan
amul fasad fi tabdil sadal ala qalbi hazi
eh kan amul fasad fi me
fi tabdil
sadal
ala
qalbi
fi hazi
albilad wai amul fasad wato amman gare barna so littafin man gare barna wato wajen fifi ta sadalu akan qabalu fi hazi albilad wato sa'an Ibrahim ya zo da yake sa'an shine Nasir kabara shine sa'an shi jagoran Kadiriyya Nasir Kabara duk Afirka a lokacin Ibrahim ya shine jagoran Tijaniyya duk Afirka a lokacin sai aka yi ta gudawa an gani shi kuma malamu gumi yazo yayi taraddi ga Ibrahim din ya sace shi kada ma a bari ya shigo Najeriya saboda mummunan akidan shi ya ga ya wata dole cewa wannan sheidani in ka bari aka malamu cewa in ka bari ya shigo wannan gari to za a yawai ta banna a doran kasa an gani malam zamanin malam da Saddauna sai da Saddauna ya iya kokari ko kada ku manta Saddauna na da tasirin tuwa da Kadiriyya to kuma ga fadin da ma tsakanin Kadiriyya da Tijaniyya lokacin kafin zuwan Izala fada ne mai tsanani tsakanin Kadiriyya da Tijaniyya ba a ga miji an gani daga baya sai ga malam ya zama jagora na salafiya na duniya na Najeriya malam yayi watsi da da'awun shi na Kadiriyya ya koma jagora na sunna ku fahimta asalin shi muqaddimi ne shi ma muqaddimi ne na Kadiriyya sai Imam Malik ya faɗa liban shi ne shi Imam Malik ya ruwaito a cikin muwatta cewa sallah dai a sa hannu a kirji yana cikin sunnan annabawa sanya hannu a kirji yana cikin sunnan annabawa kuma Imam Malik hayyaba duniya sanya hannu a kirji yake yi an gani Imam Malik ya saki hannu ne lokacin da wani sarki Imam Malik ya ba sarki Al-Mansur Malik ya bada fatawa sarkin bai san fatawan yace Malik ya janye Malik bai janye ba ya tawo Malik bulala dukan da yake tawo Malik sai hannun shi ya zama to baya iya daga hannun shi sama an gani ya bugi Malik shine Malik yake sakin hannu amma ba wai sakin hannun sunna bane daga cikin sunnonin sallah Allah shi taimake mu to insha Allah yau za mu kulle karatu sai kuma bayan sallah insha Allah za a sanar da yan uwa ta ainihin social media za su ji lokacin da za a koma wannan shi ne dama al'adar wannan majalisi ba ma cewa bayan sallah da sati daya ko bayan sallah da sati biyu muna duba abin da yake maslaha ne yau sai a koma saboda haka karatun da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dama mu ma abota kuskure ne a sa'annan kuma kada a manta da maganan da muka faɗa dangane da abin da ya shafi fatin layya cewa duk mutumin da yake da ikon yin layya to muna son fatu kuma ka san wani abokinka ne ko dan uwanka wanda yake layya shi ma da Allah ka kwadaitar da shi cewa ya kawo mana saboda yin da'awa. An gane sanan ko in baka da iko baka da kuɗi to karanci ka bamu 1000 daga 1000 zuwa sama muna bukata a waɗanda suka yi kokari wajen ganin cewa wannan karatu ya tafi daidai a Allah subhanahu wataala ya ba su lada. Dan akwai mutanen da suke dawainiya wajen ganin ba gare ba rana wajen ganin cewa karatun nan yayi tun daga wanda yake zuwa ya rako ni har zuwa wannan majalisi har zuwa ga waɗanda suke yin sauran dawainiya na social media da wasu abubuwa dai dan dai ganin karatun ya tafi to duk waɗannan mutane gabaki ɗaya da kuma ɗaliban da suke zuwa majalisi dan a fahimci sunna Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan cikin mizanin cewa ayyukan mu gaba ɗaya Allah ya zama sababin shigan mu aljanna gabaki ɗaya kuma Allah ya gafarta mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.